This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 10 ga watan Agustan 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA wanda Madina Dauda za ta gabatar. Sannan kamar yadda muka saba a duk ranar Asabar, yau ma Ibrahim Ka'almasi Garba yana tafi da wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, ga Muhammad Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Jami'a kasar Libya sun ce fadan da aka gwabza tsakanin wasu kungiyoyin 'yan bindiga masu dauke da manyan makamai a babban birnin kasar ya firgita mazauna yankin tare da kashe mutane kusan dozin daya. Tashin hankalin na baya-bayan nan a wannan kasa ta arewacin Afirka da mafi yawanta babu doka da oda, sun ce fadan wanda ya hada da manyan makamai ya faru ne a ranar Juma'a unguwar Tajura da ke gabashin birnin Tripoli tsakanin mayakan Rahba al-Duru'i karkashin jagorancin jagoran yaki Bashir Khalfallah wanda aka fi sani da Al-Baqra da kuma wata kungiyar 'yan bindiga ta Al-Shahida Sabariya. Tashin hankalin da ya nuna raunin kasar Libya bayan boran da aka yi a shekarar 2011 da ya rikide ya koma yakin basasa wanda ya kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi da ya dade yana mulkin kama karya. Bangarorin biyu da ke gaba da juna suna kawance da gwamnatin Prime Minister Abdulhamid Dabiba. Gobarar daji a jihar Oregon da ke Amurka ta kona karin kadada na filaye da yawa a cikin 2024 fiye da kowace shekara tun lokacin da aka fara adana sahihan bayanai a 1992. A cewar cibiyar haɗin kai tsakanin arewa maso yamma, fiye da murabba'in mil 2,200 sun kone a jihar ya zuwa yanzu. Kakakin cibiyar Carol Connolly ta ce hakan ya karya tarihin da ake da shi a baya wanda aka kafa a shekarar 2020 kuma tsakiyar watan Agusta na kokolon lokacin gobarar na nan tafi. Connolly ta ce an yi asarar gidaje 32. Gobarar mafi girma a jihar ita ce gobarar Durki da ke gabashin Oregon ta kona kusan murabba'in kilomita 1,191. Amma an yi nasarar kashi akalla kashi 95 cikin 100 zuwa ranar Juma'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasɗinawa ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura 90. Yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AAP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni 10 na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AAP cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 90 zuwa 100. Kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni. Rokoki uku na Isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu. Ofishin yaɗa labaran gwamnati a Gaza da ke ƙarƙashin mulkin Hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da 100. Yawa sabar Moscow ta ƙaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine. Dan dakatar da Kiev daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru 2.5 ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin ƙasar Rasha a safiyar ranar Talata a wani hari da suka kai tsawon kilomita 8 da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. Rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashen jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannuwa. Kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya sanar da yammacin ranar Juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan Belgorod, Bryansk da Kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan ƙasar da kuma dakilar barazanar ayyukan ta'addanci da kungiyar makiya masu zagon ƙasa ke yi. Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yakin neman zabe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin kasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar dan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. Ya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar White House ta yi rangadi na tsohon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaɓenta a jihohi bakwai da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaɓen ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan rangadi da aka yi ranar Juma'a ya kawo ta yankin Phoenix, inda ta kai ziyara ga 'yan sa kai a ofishin yakin neman zaɓenta da kuma yin magana da masu kaɗa ƙuri'a. Yayin tafiyar, Harris ta sami goyon bayan Lulac Adelante, kwamitin aikin siyasa na ƙungiyar kare haƙƙin dattawan Latino. Wannan ne karan farko da ƙungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da Madina Dauda za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau muna ƙasar Niger, kuma a jihar Maradi, inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar, tunda aka samu sauyi a mulkin ƙasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin, Mansur Sani.
Kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin, muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To, ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu kasance a cikin shirin, za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Inu Sahim, wakili kungiyar rediyoji da talabijin wanda na cewa CSC.
Masha Allah sai.
Assalamu alaikum, Hajara Haruna, Radio Liberté Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Assalamu alaikum, sunana Basir Sadu, dan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Sai Abdan Neto na kungiyar horar hula ta Kodaye jihar Maradi.
Ni sunana Ibrahim Inazum, dan jarida ne radio Nagarta Maradi.
To, bari in yi ƙetare domin ɗibuta daga tushe. Ibrahim Inazum, ɗan jarida a gidan rediyo Nagata, watakila shugaba ne a gidan ko?
Eh, darakta ne na
rediyo Nagata. Tumana Ibrahim, wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana?
Na san hali, an ce hali gaskiya, hali dama gidajen rediyo suna cikin halin kunci. Kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta COVID-19 da ake kira corona, ya yi shafan kahohin jarida. Daga nan ana neman maslaha ina za a hutama wannan matsalan, aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na yin mulki, kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban. Tun da mu yi dalili, duka abokan hulɗa, abokan mu'amala wanda da su ne watakila ƴan kahohin rediyo kan suke samun kuɗin shiga, duka suka rihe suka tahiyansu. Daga nan kenan, inda ba talla, ba biyan kuɗin rahoto, ba waɗansu ayyuka na galgaɗi da na al'umma,
za a iya cewa waɗannan abubuwa da kan sa daga gare su ne ake dogaro.
Duka daga gare su ne ake dogaro, su ne suke sa kuɗaɗen shiga cikin kahohin jarida na ƙasar nan yawanci duka. To, aka zo cikin wannan tafarkin duka sun tai, ita gwamnatin kuma ita tana ƙaƙanike, kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu, wanda suke tallafa sun tai. Kaga kuma ita jarida matsalarta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari inda yanayin
ba kaman mai shago
ba kaman mai shago bane ko bai yawa shi dan jarida dole ne ko ta sahiya ayi wannan aikin kaga abin da yasa ɗan jarida suka shiga wannan halin na haƙulai.
Toro bari mu dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum, sunana Basir Saidu, dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya reshen jihar Maradi.
Wani irin hali ko ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyi mulki zuwa yanzu, me ya canza, wata irin karuwa aka samu tunda darakatar radio nagarta ya bada labaran irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da yanda kudade suke shiga. To bana mu debo shekara kadan ba za mu yi magana corona ba zuwa a halin yanzu, wani irin hali ku kuke ciki?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina ji dadin wannan tambaya da kai min Malam Masir. To a matsayina na dan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin Sarauniya reshen jihar Maradi, hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan. Idan ka dauki karamin zango mu dauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu, wato ina nufin kaman daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hambara da gwamnatin farar hula sojoji suka zo, to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama. Idan ka dauki misali kaman bangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi, in ka kwatanta shi da yanzu a mu bangaren mu ma'aikata, har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da kalubale da dama, musamman in ka dauki musamman bangaren shi gudanar da aikin kanshi yana tattare da kalubale a matsayin mu na ɗan jarida. Saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana, zaka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da kyar
ne. Abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi.
To abu ne
da mutane suke hitowa su yi nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta haihuwa can, a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansa a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala.
Yawwa, to inda matsalar take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar kasa kan yaya kasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya, ala kulli halin galibi bangare ɗaya ne zaka samu. Kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala. Menene bangaren ɗaya? Waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara.
Kuma kana ganin akwai kalubalen haɗi ne Abbasi ko kuma a'a babu shi?
A'a, kalubale ai sanin kowa ne. A matsayin ɗan jarida, a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa. Amma inda matsalar take, ka fito ka bayyana ra'ayin naka, nan ne ƙalubalen ne. Ga mutane suna ganin dai muna samu labarai, muna ɗorawa, suna saurara. Amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take. Mu ma 'yan adam ne. Kuma ci muke, sha muke, sutura muke, akwai iyalai a ƙarƙashin mu, akwai 'yan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu, su ma mu basu. To wannan wurin muna da kalubale babba, domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi, to sai an kai ruwa rana,
ba sa shigowa
kamar yadda ya kamata.
Wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki, shi nake so in samu karara.
To abinda ma'aikata suke ciki suna cikin halin haula'i. Yanzu ma'aikacin da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidansa ya aje, ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aje, wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aje. A yau kana ma'aikata, idan aka kiraye ka, iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya, amma ta iyalin naka, amma ta yaranka da sauransu, to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma za ka tafi likitar, saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba. Amma kuma wasu suna maka kallon ɗan jarida ne kullun kuɗi kake samu, kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan 'yan kasuwa da sauransu, amma kuma a zahiri abin ba haka bane. Sannan kuma in ka ɗauki kamar bangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama, mutum ne suke da abin hawa a cikinmu. Sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita $40, $50, kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka, sannan ka zo ma'aikata ta ka sauke nauyin alƙawarin da ka ɗauka na za ka yi aiki tsawon wata guda. Wani lokaci a ƙafa za ka taho. Ni nan da nake maka magana,
galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutuwa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a kafa nake tafiya ka san inda gida na ke nisan gida na da ma'aikatata a kafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dala 40 kin ina kallanta a matsayin in na hawa daidaita ban bar komai a gida na ba karan barta a gida na ko wani abu ne a daidaita to wannan kadan daga cikin irin kalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida
mun gode Basiru bari mu ji ga malama ta gaba
ne ce Hajara Haruna a jarida ce Radio Liberté a nan Maradi
Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari kuma ta shafafi ne da mai yan gata ne me zake ce game da wannan hali da lokacin da aka juyi mulki zuwa yanzu wajen neman labaran da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa a bangaren mata haraka na tafiya yanda ya dace
to malam masir abin da zan cewa kamar da Basir sai da ya magana matsalar duka guda ce
kana shafan mata
mata ba yan jarida bane ba
yan jarida ne
yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci
mun koro hira amma lokaci yayi mana halin sa idan Allah ya kai mu makon gobe malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani yayi mata a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta kasar Niger sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kazalika a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa
Assalamu alaikum BOE Hausa Radio Murya Amerika Sunana Jahwa Sarkin Yaki wakilin mai martaba Sarkin Kwanni Project Kaura tambaya ta ta hadin gwiwa tsakanin ya da ni da Muhammadu Onzu birnin Kwanni da Malam Musa Ladan birnin Kwanni miya alakat birnin Kwanni da birnin Kabi ina son ku ba ni labarin wannan alakat sai na ji gare ku ni ne Jafa Sarkin Yaki wakilin mai martaba na Project Kaura sai na ji ta gare ku assalamu alaikum murya Amerika bu AA Hausa
To idan su Jafa Sarkin Yaki wakilin mai martaba Sarkin Kwanni da Muhammadu Ma'azu birnin Kwanni da Malam Musa Ladan birnin Kwanni suna tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshen na ansar da wakilin muryar Amurka Ayamai Sulmumuni Barma ya samo daga Professor Tarihi Jibu Hamani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai game da alakar birnin Kwanni na Niger da birnin Kebbi Nigeria wanda zai dora daga inda yake cewa
mutane ba su sani ba akwai Kabi akwai rikon Kabi rikon Kabi da Kwanni da Arewa wagga ta Niger da Adar dukkan su sun taba zama karkashin sarautar Kabi su ne ake kira rikon Kabi amma dada ba rikon irin wanga na turawa ne ba na duniya in ana kamar kana bukatar sarki an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka in kuma sarki za a wurin yaki kai kuma tilasa ne ka aika mutane guda mana kuma shekara duka ko so daya ko so biyu za ka zo ka kai gaisuwa kaga kaji ko Hausawa ce suke gaisuwa ba su ci haraji ba gaisuwa ce haraji ne kamar wani haraji ne yake kai amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki shikenan ka bashi wani abu to lokacin da Shehu Dan Hudu ya zo ya taso daga Dagel ya zo nan wajen Kwanni Gudu dan saboda yana akwai barazana daga sarkin Gobir sai si Shu'aibu an Galadima dan sarkin da aka kashe sai je hada kai da Shehu Dan Fodio sai goyi bayan Shehu Dan Fodio shi kuma su lokacin nan yaki ya tashi da Gobir Shehu Dan Fodio sai suka yi yaki sai suka ci yaki na farko da suka ci yaki na farko sai Shehu Dan Fodio ya naɗa shi Amir sarkin Konni sarkin Konni Amir Amirun sarkin Musulmi dan saboda cikin shekara ta 1804 mutane sun haɗu da Hausawa, Zabarmawa, Zamfarawa suka haɗu da wasu Hilani suka haɗu suka ce ma Shehu yanzu kai ne sarkin mu. Don ka Amir al-Mu'minin sarkin Musulmi. In abun nan akwai littafai da yawa da suka sannu sannu kaɗan ne suke sa a ciki cikin abin da ya shafi kama wannan lokacin da abin da ya shafi Konni amma in ka duba littafin da ake kira Rawdatul Afkar al-akhbar al-bilad hausiyya wanda Abdul Qadir Antafa Abdul Qadir al-Mustafa da ake aka fi sani da sunan Antafa jikan Shehu Dan Fodio ne yayi wani littafi mai dan karamin abin nan amfani ga tarihin mu nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara ta 1825 nan ana ambatuwar amagawa abubuwan da sun ka faru haka kazalika zaka samu kila cikin abun ga infaqul maysur fi tarikh bilad at-tukrur wanda Muhammad Bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812 su da biyu nan suna da muhimmanci da zaka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke da amfani cikin tarihin wannan yanki namu.
To professor bayan sabanin da aka samu tsakanin ƴaƴan sarautar Kebbi wanda kuma daga nan aka kafa masarautar birnin Konni wani sabani wata kura ba taso ba daga bisani a tsakanin su?
A'a babu banga inda aka ce an yi sabani cikin abu nan ka san kasashen da suka yi yawanci cikin kasashen kasar Hausa wanda za a ce a kasar Hausa ko kasar Sudan ta tsakiya Gobir kawai ne ke da yaki da yawa da abu nan Gobir ya yaki da Agadas ya yaki da Adar ya yaki da Zamfara ya yaki da Katsina ya yaki da Kebbi duk wannan Gobir ya yaki da su amma in ba haka nan ba yawancin lokaci zaman lafiya ne kenan Konni ban ji ta taba yaki da Kebbi ba
ainihin shi kanta dinnan sarki kanta na birnin Kebbi ina ne tushen sa daga ina ya fito
duka bawa lokacin nan akwai shi mutunan Kebbi ne ko da yake wani lokaci an umar Nijeriya sun fito daga gabas da kasar Laraba amma shi ba Kebbi ne fir kuma kamar gwantu ne sarkin dan gwantoni da yawa ne na sarkin da sankin gawo rarrabe suke shi ne hada su duka yace to yanzu za mu kabawa za mu kafa daula kuma sarki guda ne kuma ni ne sarki dan sarki ne kamar da nace muka mulkin shi na da ban shawa da ban abun nan in ka je kamar ƙasar Adar duk kasan komi ne da dabagi abinda muke cewa dabagi kamar abinda ke tudu ya bambanta da rahi kuwa to rijiya da duke da tudu bisa tudu tsaunuka haka kamar irin Adar to sai a ce mata sunanta rijiya kanta har zuwa yau
akwai wata hujja haka
dan me dan saboda shi kanta da matar shi yake tafiya in yana yawo cikin kasashe da yake mallaka ita kuma matar shi ba ta wanka da ruwan na rashi dan ba su da kyau cilis ne in kanta ya zo ya sauka inda rijiya take masu ruwa masu abin nan baki dan haka ake ce masa rijiyar kanta har kusan gidan sarkin tawa kana ga akwai rijiya nan da birni kana da akwai rijiya nan ko ina da ka ga rijiya to rijiyar kanta ake ce mata kuma mutum ne wanda kaga ya yi aure matar shi cikin lokacin da ya zama suka zo a gada shi da abin ya to da mata daga kila ba abuna ce daga nan daga a gada su kasa a gada da ya zo da ita lokacin nan suna gungune capital kin shi abin nan masarautar shi. Wata rana aka ce sai ita matar na ta gaji da rabuwa da ƴan uwanta da abin nan, sai ta yi gudu, sai ta bace, sai ta dauki hanyar arewa. Ta san dai a gada daga Kabi arewa ne za ta yi da aka gane ba ta nan, aka duba a ganta ba, sai aka sa mutane su bi, sai aka ce a dauki hanyar arewa, sai aka iske ta wani wuri ta gaji karkashin wata kuka tana kwance. Da kanteji da ya zo sai ya ce to kukan nan na ganta na gaurin, kukan nan a kewaye ta, daga nan za a birnin Surame. Kaga dalilin kafa birnin Surame wanda Muhammad Bello in ka duba cikin infaqul masur fi tarikh bilad takrur za ka gani yace ba a taba birni ba kamar shi cikin kasar Hausa. In ka ga fadin Abunga gini shi ban ce tsawo fadi kawai, ka san wani ba ya dauka shi, bane ba ya dauka shi, da shi ne dalilin da yasa da cikin shekara ta 1659 ne aka yi wani yaƙi shi kanta da ya zo sai ya ce to tun da Songwe ita ke iko a gadas, tun da yake mu yanzu mun ci ma yaƙin Songwe, yanzu ni ne ke iko a gadas. Shekara duk sai sun zo sun kawo mini gaisuwa. Ana nan dai mutane suka matso nan a gadas, haka saka ɗan mu yaƙi a zo wajen kanta. Sai sarkin a gadas ana ce mishi Al-Ghadir sai ya aika ma sarkin Borno. Sarkin Borno ana ce mishi Ali, ya ce yana son taimako. Sarkin Borno ya taso, da ya taso ya bi wata ƙasar tsotsai baki, akwai sunan tsotsai baki ciki, har ya zo suka zo nan suka gamu. To da suka zo suka kawo ma Surame hari, kamin su zo sai kanta da shi da rundunonin shi da su da mayakan shi sai ya ce ku fito daga birni, sai suka tafi suka arewa suka kiyaye. Mutane suna bin su suka kiyaye shi kuma birni bai ciwa. Ina gaya muka fadin abun su adin abun ga ba karamin abun ga ne, kila ma yayi meter edemi fadi kawai. Sai da suka gaji suka rabu suka koma. Sarkin Borno ta yi, sarkin Agada shi ma ya arewa, wance ya gabas. To lokacin ne aka ci sarkin Tigida, yanzu inda Shinuwa ke neman uranium, da birni ne, babban birni. Lokacin nan Agada ta ci Tigida, shi kuma sarkin Borno ya yi gabas, sai kanta ya bi sarkin Borno. Wannan da suka gaji ga hanya sai a kama a kashe a amshi doki a amshi. To lokacin da ya dawo ne sai wasu ƴan fashi suka halbe shi da kibiya mai guba, ya mutu. Mutane suka fashe cikin shi, suka ɗebe haji suka sa uzuma ciki nan gari ruba suka tuwo da shi. To wannan shekarar ne da Kanna da Ahmad suka yi gwagwarmaya neman sarauta. Ahmad ya samu, Kanna ya rasa, ya zo ya kafa sautar Kwani.
To na gode Profesa, mun gode kwarai da gaske da waɗannan bayanai.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin, Profesan Tarihi Jibo Hammani na Jami'ar Abdulmumuni ta Yamai, da wakilinmu a Yamai Salamumuna Barma, da producermu da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. To masu sauraro, saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran ba, a nan ne kuma za mu nade tabarmar shirinmu na yau. Zuwa sai kuma zuwa gobe idan me duka ya amince, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona wa Mai Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu, nake muku fatar